السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na Fatuhur Rahama, inda ni Shehu Bala Kabar nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo. Kada dai a manta za a iya samun mu a lambar waya kamar haka domin aiko mana da sakonnin tambayoyi, wato 0800 578 9874, 0800 578 9874. Za kuma iya aiko mana da tambayoyi ta shafinmu na zumunta, wato Facebook. Za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafinmu na yanar gizo, wato www.rahamaradio.com. kada kuma masu sauraro su manta cewa a dinga yin tambayoyi masu ma'ana waɗanda jama'a za su amfana da su. Sannan kuma idan an riga an amsa tambaya, to a yi la'akari da cewa lallai ba za a sake amsa irin wannan tambaya ba, don haka ana jan hankalin masu sauraro da a daina maimaita tambaya. Sannan kuma ana karɓar tambaya ne da aka turo ta sakon text, ba wai bugo waya ba. Sannan idan mutum ya yi tambaya mai muhimmanci, to insha Allah zai ji amsan tambayarsa ko mun daɗewa, domin ana bin layi ne wajen amsa tambayoyi da suke shigowa.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد شوى من شقات كنقوانا كيبومنا فرقونا ذو الحجة، waɗannan kwanaki waɗanda suke da muhimmanci da daraja a musulunci, waɗanda Allah ta'ala ya rantsuwa da su a cikin littafinsa mai tsarki, inda yake cewa wal fajri wa layalin ashir, ina rantsuwa da alfijir kuma ina rantsuwa da dare raki guda goma. Da yawa daga cikin malamai sun fassara layalin ashir da cewa ana nufin ayyamul ashir al-awa'il min zulhijja, wato kwanaki guda goma na farko na watan Zulhijja. Waɗannan kwanaki Allah ta'ala ya yi rantsuwa da su ne domin ya jawo hankalin al'umma zuwa ga muhimmancin da suke da shi. Allah ta'ala yana yin rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittunsa, ba don komai ba sai don wato jan hankali, don ya nuna wani wata daraja ko wani girma da shi wannan abu yake da shi. Shi yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da abubuwa da yawa daga cikin halittarsa. Ya yi rantsuwa da wadduha, ya yi rantsuwa da wallaili idha saja, ya yi rantsuwa da washamsi, ya yi rantsuwa da walqamari, ya yi rantsuwa da walasr, ya yi rantsuwa da wallail. Abubuwa da dama Ubangiji ta'ala ya ta rantsuwa da su domin ya jawo hankalin al'umma zuwa ga muhimmancin waɗannan abubuwa. Daga ciki Allah ta'ala ya rantsuwa da waɗannan dareraki, ko in ce waɗannan kwanaki guda goma, su ne goman farko na wannan wata da muka shiga, watan Zulhijja. Waɗannan kwanaki ko waɗannan yininnuka guda goma su ne afdalu ayyamid duniya alal itlaq, wato a yininnuka na duniya gaba ɗaya, wato 360 da ake da su na kwanakin shekara ko yininnukan shekara. Waɗannan goman farko na Zulhijja su ne suka fi kowanne falala, kamar yadda idan darerakin ake magana, to darerakin da suke cikin goman ƙarshe na Ramadan, su kuma a dare maganar darerakin waɗanda su suka fi daraja, saboda a cikin su ne ake samun Lailatul Qadr, wanda ita kuma khairu min alfi shahr. Amma idan maganar yini kuma ake yi, to waɗannan su kuma su ne afdalu ayyamid duniya alal itlaq, su kuma su suka fi kowane yini daraja da fifiko da martaba a gurin Allah. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, قال الصحابة ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بما بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وتما إكي صلى الله عليه وسلم إكي شباب وسو يننكا لأيك الخير وأيك نقلي yake ya fi soyuwa a gurin Allah kamar waɗannan kwanaki wato goman farko na Zulhijja. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi har wanda zai fita jihadi ba, Annabi ya ce har wanda zai tafi jihadi ba zai kai wato samu ladan waɗanda suka aiwatar da alkhairi, suka aiwatar da ayyukan ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki goma ba. Sai dai mutumin da zai fita da dukiyarsa, ya fita da kansa, kuma bai dawo da komai ba. Wannan hadisi yana nuna maka falalar da take cikin waɗannan yininnika, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan aikin alkhairi, aikin al'amalus salih, wato aiki nagartacce, aiki na ƙwarai. A nan da aka ce al'amalus salih ya kunshi dukkan wani aiki da mutum zai yi wanda yake amal ne salih, aiki ne na ƙwarai wanda shari'a ta zo da shi, wanda musulunci ya ce ai. Duk wani abu da yake ibada ce, neman kusanci ne da Allah, to ya halatta a yi shi cikin waɗannan yininnika guda wato goma na farko. Wato za abin da ya shafi sallah ne, qiyamul layli, karatun alkur'ani, tasbihi, zikiri, azumi, wato ba a keɓance wani aiki aka ce shi ne ake buƙatar mutane su yi ba. Annabi ya faɗi abin a dunkule a cikin wani hadisi sai ya ce al'amalus salih, saboda ka duk wani abin da sunan shi al'amalus salih idan ka yi shi a cikin waɗannan yinnika guda wato goman farko na Zulhijja, to za ka samu wannan ladan da ake faɗa. Da yawa mutane sukan nace ko su fifita yin azumi, sai ka je wanci tambayoyin da mutane suke yi kan azumi ne, cewa yaya azumi, an ce ana azumi tara a waɗannan kwanaki. Na'am, akwai hadisi da ya zo na Hafsa, amma hadisin mai rauni ne, hadisi ne mai rauni wanda ya magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta kwanaki tara a wannan watan, amma hadisin bai inganta ba. Abin da ya inganta shine wannan hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda shi kuma ya faɗi abin a dunkule ce al'amalus salih. Saboda haka zuzuta sha'anin azumi da kamar a mayar da kamar ma ba wani aiki da aka ce ayi a cikin waɗannan kwanaki sai azumi, wannan wani abu ne wanda ba shi da asali. Kana iya yin azumi din idan ka sa kanka, wani kuma yana iya qiyamul layli, wani yana karatun Qur'ani, wani yayi sadaka, wani yayi tasbihi da zikiri da ambaton Allah, dukkan wani abin da ka san al'amalus salih, wani ya sa da zumunci da sauransu, ya shiga ciki. Don haka fifita sha'anin azumi din da kusan a yi ta tambaya a kansa kamar an nuna shi kadai ne, kamar yadda ake cewa azumin watan abin shi daga Shawwal, ko kuma azumin ranar Arfa, ko azumin Ashura, kaga waɗannan azumi aka ambata dama. Amma wannan hadisin da ya zo da mutum azumi, hadisin Hafsa, hadisi ne mai rauni. Hadisin Abdullahi dan Abbas shi ne a cikin sahihaini, wanda kuma shi cewa al'amalus salih, aiki na ƙwarai. Saboda haka duk abin da sunan shi al'amalus salih yana ƙarƙashin wannan hadisi zai shiga cikin gamammiyar kalma ta al'amalus salih da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita. Saboda haka ba daidai bane a rika keɓe azumi da ambato shi kadai, har ma a samu wasu tunanin cewa ai azumin ma yafi, ko kuma a shi kadai ne ma ake so a yi. Kana iya yin azumi ba a ce ba za a yi ba, in kana so ka yi amalus salih ne, kana iya qiyamul layli amalus salih ne, kana iya yin sadaka amalus salih ne, kana iya ambaton Allah kamar yadda Abu Huraira da Abdullahi dan Umar suka kasance idan waɗannan goman farko suka shiga sukan yi ambaton Allah, har ma sukan shiga kasuwa don su tunatar da mutane ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki. Kaga duk waɗannan al'amalus salihah ne, ayyuka ne na ƙwarai, mutum zai iya yin su. Saboda haka wannan hadisi ya nuna mana falala ta wanda zai yi aikin ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Kwana ta tara dama akwai azumin Arfa, ranar tara ga watan Zulhijja, ranar da musulmi suke tsayuwar Arfa. To sauran musulmi na sauran ƙasashe na duniya da ba su samu damar zuwa haji ba, to su ba dai akwai nasu ta goma shin da Allah ta'ala ya aje musu shine su yi azumin ranar Arfa. Wanda yake tsayo Arfa shi ba maganar azumi a kansa, domin shi wannan ranar ranar sallarsa ce, ranar idinsa ne. Ranar idi kuma ba a yadda a yi azumi a cikinsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yawmu Arafa wa yawmu Nahar wa ayyamu tashriq iduna ahlul islam, wato ranar Arfa da ranar yanka, ranar layya, da kuma kwanaki uku bayan babbar sallah, wato ranar 11, 12, 13, yace waɗannan kwanakin idin mu ne mu musulmi. Saboda haka yawmu Arafa ranar idi ce ga alhazai, so haka su za su yi tsayuwa Arfa, ba za su yi wani azumi ba. Amma wanda yake ba alhaji ba, shi zai yi azumin ranar Arfa. A hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, yace an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama an sawmi yawmi Arafa, game da azumin ranar Arfa, sai yace yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya, yana kankare laifukan shekarar da ta wuce da wacce ta saura, wato da sauran abin da ya rage na wannan shekara Allah ta'ala yana kankare su. Saboda haka kaga ashe yana da falala azumin ranar Arfa, kuma mutum zai azumce shi kowace rana ma ya fado, wato koda zai fado ranar da ba a yadda a kebe ta da azumi ba. Misali a ce ya fado ranar Juma'a ne, ko a ce ya fado ranar Asabar da ake jaka a kebance ta da azumi, to za a iya azumtar ta, domin ba an yi ne don ita yin don wannan ranar ba, an yi ne saboda ranar Arfa ne. Saboda haka wannan karan ma ya kama ne ranar Alhamis, kuma daman can akwai falalar azumin ranar Alhamis, kaga falala biyu ta haɗu kenan, nurun ala nur. Saboda haka azumin ranar Arfa yana daga cikin abinda shari'a ta kwadaitar, da kuma samarwa waɗanda ba su je hajji ba su ma su yi wani abin da za su yi tarayya da alhazai wajen samun lada. Lokacin da alhazai suke tsayawa Arfa, suke cikin wani wata rahama ta Ubangiji. Allah ta'ala yake alfahari da su, yake yanta su daga wuta. To kuma waɗanda ba ku samu zuwa ba, kace to kuma ga naku nasibin, ga naku kasan, za ku iya yin azumi ranar da su suke tsayawa Arfa, ko kuma ku samu ladar wannan rana. Ubangiji ta'ala ya ce zai kankare muku laifukan shekarar da ta wuce, da kuma ma wadda ta yi saura, wato kwanakin da suka yi saura a wannan shekarar. Wannan yana nuna maka falalar waɗannan kwanaki. Allah ta'ala ya samu dace, kuma Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu na ƙwarai. Allah ta'ala ya ba mu ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da muke yi na ibada. Alhamdulillah.
Tambaya ta farko ta fito daga Dauda Muhammad Sayasa, ya yi ce malam shin ya halatta ka nemi mutane su taya ka addu'a a yayin neman wata bukata?
Na'am, kana iya neman addu'a daga ƴan uwanka musulmi, ba haramun bane mutum ya nemi addu'a gun wani ɗan uwansa wanda yake ganin yana da nagarta, mutumin kirki ne, yana ga a zahiri alaƙarsa da Ubangiji tana da kyau, ya nemi ya taya shi addu'a. Amma ba daidai bane shi yake yin addu'ar, ya ce kawai ai masa, kamar yadda wasu za ka ce a mana addu'a, ko mun sa ana mana addu'a. Addu'a ibada ce wadda ake son kowane musulmi ya zama yana yin ta. Wanda ma baya addu'a Allah fushi yake da shi. Allah ta'ala yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wato ku roke ni in an samu ku. Allah ce Ubangijinsu ya ce qala rabbukum, Ubangijinku ya ce ud'uni, ku roke ni astajib lakum, zan an samu ku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, waɗanda suke yin girman kai ga barin bauta min, ita ce addu'a din, sayadkhuluna jahannama dakhirin, za su shiga jahannama suna kaskantattu. Saboda haka wannan sifa ce ta Ubangiji wacce ta sha bamban da sifa ta makhluki. Sifar Ubangiji yana son a roke shi, yace Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Ubangiji fushi yake yi in ka ƙi roƙonsa, kamar yadda ya tabbata a hadisi na Ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yas'alillahi yaghdab alayhi, wanda duk baya addu'a yana roƙon Allah, Allah zai fushi da shi. saboda ba daidai bane mutun ya ki yin addu'a ko shi ya rika rena kansa yace shi ko yayi ma za a karba ba a ya rika addu'a sannan kuma ba laifi ya nemi wasu su taya shi ko wasu su yi masa addu'a sahabbai sun kasance suna zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su roki addu'ar su su roki addu'ar sa su yi masa addu'a akan wata bukatar su da ta taso kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa musu ya musu addu'a in haka nan idan aka fita yaki akwai irin waɗanda ake karbar addu'a su wanda addu'a su take karbuwa ko da yaushe waɗanda ake kiran su mujabu ad-da'wa wanda in sun yi addu'a kawai Allah yana karbar ta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'asa aghbara badfu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abarra za iya samu mutumin da yake haka a ganshi gurin gitsatsa yayi kura ya zo guri ma ana tuture shi da abare shi ya zauna ko ya shiga inda ake shiga shi za ta ture shi saboda an rena shi nabi ce law aqsama 'ala Allah la abarra da mutumin nan kuma zai yi rantsuwa ga Allah yace wallahi Allah sai kai mana kaza la abarrahu da Allah sai ya kutar da shi daga rantsuwar su to irin waɗannan suna nan a kowane lokaci za a iya a same su akwai al-ala ibn al-hadrami irin cin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suke da irin wannan martaba da manzila da matsayi da Allah ya ba su in an je yaki sahabbai suka ga cewa ana neman cinye su da yaki suka taro su ce dan Allah ka yi rantsuwa za mu yi nasara wato suna neman yare wa Allah an yuqsima 'ala Allah yace wallahi Allah sai mun yi nasara akan yakin nan to sai yayi sai kuma samu nasara saboda haka ana iya kana iya cewa wani ya maka addu'a ba laifi bane amma kai ma ka ragai ba ka ce kawai ai maka baka koma gefe ka kuma kana jira kana ganin cewa ai ka riga ka sa ai maka ga haka gama komai na'am
sai tambayar Najib Bacirawa ce menene hukuncin mamun da suka bi mutun sallah shi kuma bai san yana da najisa ba sai da ya kammala sallar
su sallar su tayi shi kuma zai saki wato wanda ya bi wani yana da najasa shi ba shi da laifi tunda bai san abin da ake ciki ba a ce ya san yana da najasa ne shi ne zai ce ya za ka yi mana sallah da amma bai sani ba saboda haka shi itikadin sa Ubangiji zai duba abin da ya kudurce lokacin da yake bin shi yana kudurce cewa mutumin ne yana da tsahara to in yayin bayyana baya da dahara to shi ba za a ce sai ya saki sallar sa ba saboda ba liman sa baya da dahara
sai tambayar dan Kasim yace malam menene hukuncin matar da take sauraron maza ba tare da ta gama idda ba
haramun ne in mace tana idda ta saki an sake ta to matar matukar sakin nan ba saki ne wanda yake ba ini ba saki ne raji wato saki na farko ko na biyu tana idda to ta sani har yanzu tana nan a matar mijin nan nata da ya saki ta ba wai ta zama ba yanzu ba matar shi ba tana nan a matarsa igiyar auren ba ta tsinke gaba ɗaya ba shi yasa Allah ta'ala ya kirawo su ya kirawo irin waɗannan mazajen ya kirawo su mazajen matansu yace wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha wani je kirawo su da mazajen su yace mazajen su su suka fi cancanta su mayar da su wato su yi kome in har suna nufin a samu gyara a samu zaman lafiya saboda haka suna nan a mazajen su saboda duk sanda zai zo ce ya mayar ita ta koma matarsa ta koma a matsayin cikakkiyar matarsa don haka dan miji ya ce ya saki matar saki daya ko saki biyu ta kar tana idda tana na matarsa don haka yana da haƙƙi a kanta ta je ta ce za ta yi magana da wasu ko za ta kula wasu da zummar aure ko da zummar soyayya wannan cin amana ce cin amana ne ta shiga haƙƙin Allah ta shiga kuma haƙƙin mijinta Allah ta'ala sai ya tambaye ta akai idan idda ce ta mutuwa haramun ne Ubangiji ta'ala ya hana a nemi mace tana idda wato wacce take mijinta ta kaba la junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisaa aw aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha alkitabu ajalah haka Ubangiji Ta'ala ya faɗa cewa kada ku kuskura ku bayyana buƙatar ku ta neman auren su matukar suna cikin idda har sai sun kai ajalin su wato har sai sun gama iddar su ba laifi yayi ruwaye da kamar wanka da ake cewa yayi haka dan shagube amma ba wai ya fito karare ya nuna yana son ta dauri ba ba laifi ya ce ka irin ki ai bai kamata a ce mijinki ya sake ki ba ai kamar ku ai ba wanda duk ya same ku ai ya dace bai kamata a ce irin ku har mai hali da dabi'a irin ki a ce an sake ta ba to kaga nan bai fito ya nuna yana son ta dauri ba amma kuma tana iya ta fahimci cewa ita din nan tana da matsayi a zuciyarsa to irin wannan babu laifi amma fito karara yana abin nan wannan haramun ne wasu malaman suna cewa ma a hana shi aurenta ko da ta gama idda duk da cewa wannan babu dalilin da zai sa a hana shi aurenta tunda ba a daura aure ba ba su yi aure a cikin idda ba nema yayi wasu suna cewa wanda duk ya nemi abu kafin lokacinsa to kawai ai masa uquba ta hanyar a hana shi manta ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda duk zai gaggauto da abu kafin lokacin su to ai masa uquba ta hanyar a hana shi amma wannan ba nasi bane saboda haka ba za ta zama haramu akan sai ya aure ta ba bayan ta gama idda amma dai ta ya aikata haramu ita ma kuma ta aikata haramu mai halatta ba
na'am sai tambayar Yusuf Muhammad Koki ya ce shin ya halatta a wurin mata biyu a lokaci guda?
Eh me zai hana in dai ba waɗanda ba a haɗa su bane a lokaci guda kamar a ce ya da kanwa kaga ba zai aure su lokaci guda ba sai dai in yana tare da yarar bai haƙura da kanwa in yana tare da kanwar to ba zai aure yar ba wa an tajma'u bainal ukhtayn da Allah ta'ala ya faɗa ko kuma a ce yana auren mace kuma ya ga kanwar babarta misali ya ce yana son ya aure kanwar babarta ba zai haɗa mace da khalarta ba ko ce zai aure kanwar babanta duk ba zai haɗa ba amma idan ba wannan ba ba waɗanda aka hana a haɗa su lokaci ɗaya ba mata ne kowace ta halatta ya aure ta zaman kan kuma ba wannan nasabar da za ta hana a haɗa su zai iya auren su lokaci ɗaya duk ba laifi ba ne ba laifi bane a wurin su kuma ce ƴaƴan baffanni ne misali da wannan ƴaƴan baffanni ne wanda ake cewa cousins ne to zai iya auren su koda lokaci ɗaya ne ba laifi
sai tambayar Sabi da yake cewa malam naji a karatunka ka ce Annabi Yusuf alayhi salam yayi aure kuma ka ce ba nasi to yaya bayanin yake
duk da yanzu ba zan iya tuno lafazin da ne amfani da shi ba tunda abu ne da aka yi shi wajen shekara nawa tun wajen 2009 ne ma karatu saboda ba zan tuno takamaimaiya na ce ba watakila lokacin mun zo maganar Zalika da ake cewa Annabi Yusuf ya aure ta wanda mun kawo maganganu na Isra'iliya da aka yi a lokacin wanda suke nuna cewa ya ganta ya aure ta amma dawo mata da kyanta kaza da sauransu wanda muka ciri wannan Isra'iliyan ne wanda ba abin da zai sa ka ɗauke su a matsayin gaskiya 100% da za ka iya hikaito su a matsayin labari amma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusaddiqu wa la tukadzibu ba za ka gaskata su ba ka kareta su ba cewa ya aure ta bai aure ta ba wannan ba nasi da yake nuna haka cewa shi kuma ya yi aure wannan ba abin da zai hana a ce yayi aure din Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya sanya wa annabawa maza ya sanya mata ya sanya musu kuma zurriya ja'alna lahum azwajan wa zurriya mun sanya musu maza matan aure kuma mun sanya musu zurriya wato yaya saboda Annabi Yusuf zai iya shiga cikin wannan tawaga da take nuna yayi aure babu abin da zai sa a ce bai yi aure ba
na'am sai tambayar Alhaji Usman yace shin idan ina tafiya na tarar da makabartar kafirai to addu'a zan yi musu ko kuwa
ba a yiwa wanda ba musulmi ba addu'a ta Allah ya gafarta masa ko Allah ya masa rahama Allah ta'ala ya hana wa kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushriki walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ta'ala ya hana mu'minai annabi da waɗanda suka yi imani su nema ma waɗanda suke shirka gafara, ko da ko ba kusantan su ne, ko da dangin su ne, bayan sun gane cewa ba ɗan wuta ne, ba ɗan aljanna ba. In ka wuce ta makabarta ta wanda ba musulmi ba, abinda zaka dauka shine izina cewa duniyan nan komin dade gano dalin dadewa za a batta. Saboda kan mutum ko shekara nawa yayi a duniya, wata rana zai zama babu shi, wato ta tuna maka lahira, ta tuna maka mutuwa, ta tsoratar da kai. Wannan shine abinda zaka dauka daga ziyarar ko wucewa ta makabartar da wanda ba musulmi ba. Zai shiga cikin fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah, za ta sanatar da ku lahira. Sauraka duk wani wanda zai mutu, musulmi ne ko ba musulmi ba, zai tunatar da kai cewa akwai ranar mutuwa, akwai lahira. Wannan shine kawai, amma ba wai addu'a za ka yi irin yadda za ka yi wa musulmi in ka ziyarci makabartar su ba.
Na'am. Sai tambayar Salma Sa'id,
sannan ko ba a ce ka zauna, wato ka tsaya kai ta tsitsi ne musu ba, wannan ma ba a sa ka ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu al-amwat fa innahu qad afdau ila ma qaddamu, kada ku tsaya zagin matattu, kuna tsine musu, ko kuna bakakin maganganu akan su, domin sun je sun iske abinda yanzu suka aikata. Ma'ana duk ma koma mai suka yi yanzu sun koma ga Allah, da zancan suna ganin sakamakon abinda suka yi. Saboda haka ba sai ka zauna kana fadar bakakin maganganu akan su ba. Shikenan ka dauki izina ka wuce, shikenan wannan shine abin da zaka yi.
Na'am. Tambayar Salma Sa'id ta ce, shin malam wajibi ne idan mace ta gama al'ada sai ta warware kitso kafin ta yi wanka?
Ba wajibi bane, idan mace ta gama al'ada za ta yi wanka sai ta warware kitsonta. Haka nan ko za ta yi wankan janaba, ba wajibi bane sai ta warware kitsonta. Abinda dai ake so shine ta zuba ruwa, ta tabbata cewa ruwa ya je tushen gashinta, ya taba tushen gashinta, wato mahudar gashinta. Wannan shine abin da ake bukata, amma ba a ce wajibi bane tawarware kitsanta.
Na'am. Sai tambayar Umar Ado Inuwa Sheshe yace, malam menene hukuncin yin bacci bayan la'asar da kuma yin wanka dab da magriba?
To, yin bacci bayan la'asar halal ne, kamar bacci ne bayan azhar, ko bacci ne kafin azhar, ko bacci ne bayan isha'i da sauransu. Ba wani nassi sahihi da ya haramta yin bacci bayan la'asar. Akwai hadisi wanda yake ba mai kyau ba, hadisi mai rauni wanda yake cewa man nama ba'da al-asri wa ikhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsa, wanda duk yayi bacci bayan la'asar kuma ya rasa hankalinsa, to kada ya zargi kowa sai kansa. Wannan hadisin bai inganta ba, hadisi ne mai rauni, kusan malamai duka sun raunana shi. Ibn Adi a cikin Al-Kamil ya fitar da shi, Ibn al-Jawzi ya kawo shi ma cikin Al-Mawdu'at. Hadisin Ibn Lahiya ne, Ibn Lahiya yana da rauni. Hadisin sani akwai wani da ake kira Khalid ibn al-Qasim, wanda ya saci hadisin daga Ibn Lahiya, ya jingina wa Al-Lays ibn Sa'd hadisin shi. Kuma Khalid ibn Muhammad ibn al-Qasim din nan makaryaci ne, saboda hadisin bai inganta ba. Wata rana an ga Al-Lays ibn Sa'd ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan al'umma ne, kusan matsayinsa a Masar kamar matsayin Malik ne a Madina. To, babban malami ne, imam ne, abun koyi ne a zamaninsa. To, ta rana an ganshi yana bacci bayan la'asar, sai ake tambaye shi ya kake yin bacci bayan la'asar, sai yake cewa ba zan bar abin da na san yana mun amfani ba saboda hadisin Ibn Lahiya. Ibn Lahiya shi ma malami ne a Masar duk garinsu guda. To, amma tun da shi wancan Ibn Lahiya yana da rauni, shi ne ce ba zai bar abin da ya san zai amfane shi ba. Wato, in yayi bacci bayan la'asar din yana jin karfin cikinsa, misali yana jin lafiya sosai, shi to ba zai bar wannan ba saboda kawai hadisin da wani mai rauni da ake cewa Ibn Lahiya ya ruwaito. Saboda haka ba daidai ba ne a hana mutum yin bacci bayan la'asar din yana da buƙatarsa saboda hadisin da bai inganta ba. Kaga a nan Al-Lays ibn Sa'd bai ce da shi hadisin mai rauni bane, kuma ana aiki da hadisi mai rauni. A'a, sai ya nuna ma shi baccin sa zai yi kuma abinda ya san duk zai amfane shi ba kuma wani nassi sahihi da ya haramta shi to dan wani hadisi dhaifi ya zai haramta shi ba zai daina ba saboda babu wani nassi da ya haramta wannan maganar wanka ba ni ba taba ganin wata ruwaya akan wanka ba ban ganta ba cewa wanka kafin magarba ban san inda aka samu wannan ba amma dai maganar bacci ruwaya ce ta Ibn Lahiya wacce bata inganta ba
na'am to ma sauraro kada dai a manta za a iya aiko da sakonnin tambayoyi ta kan number waya kamar haka wato 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 08072987 4 0 ga kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com. sannan kuma kada masu sauraro su manta cewa a dinga daurewa ana aiko da tambayoyi waɗanda za su amfani al'umma, sannan kuma idan an amsa tambaya to a yi kokarin kaucewa maimaita ita wannan tambaya. Sannan muna tunatar da masu sauraro cewa muna karɓar tambaya ne da ake turowa ta saƙon text ba ta hanyar buga waya ba. Sannan kuma idan mutum ya yi tambaya mai muhimmanci to ko shakka babu, insha Allah za a amsa ta, sai dai kurin za a bilayi domin amsa tambayoyin waɗanda suka riga kafin waɗanda suka turo daga baya. To mallan tambaya ta gaba ta ce mutum ne ba shi da lafiya bai yi wasu sallolin ba, to yaya zai yi wajen rama su?
Na farko dai rashin lafiya ba sa hana a yi sallah, sai dai idan mutum ya fita daga hayyacinsa, wato baya cikin hankalinsa. A matuƙar da hankali a jikin mutum to ana buƙatar ya yi sallah a lokacinta, illa iyaka dai zai yi ta ne iya gwargwadon yadda zai iya. Taqullaha masafatu. Rashin lafiya baya hana a yi sallah, amma mutum ba zai iya yin alwala ba ne an yadda ya taimaka, in ba zai iya tashi ya yi sallah a tsaye ba ne ya zauna, in ba zai a zauna ba ne ya kwanta, in ba zai iya ba sai da ishara ya ishara, koda da motsa idansa ne, in dai zai iya zai san halin da yake ciki, koda da niyya ne, wato ya kudurce a ce babu wata gaba a jikinsa da take motsi da zai yi alama da ita kan ruku'u da sujjada da sauransu. To koda da niyya ne a zuci ya kudurci cewa gashi a tsaye ya yi ruku'u, gashi ya dago, gashi ya sujjada, gashi ya zauna, ma'ana dai dole matukar dai da hankali a tare da shi to ya yi sallah. Haka babu uzuri ga wanda zai bar sallah saboda yana da rashin lafiya. Wannan ta sa ya zamana wajibi ne ga waɗanda suke kula da marasa lafiya, waɗanda ake barin su kula da masallacin safiya, su kula da addininsu, wato su rika faɗakar da su lokacin sallah, su rika taimaka musu akan gabatar da wannan ibada. Da mutum wanda yake ganin rashin lafiya, babu shakka na farko yana cikin wani yanayi da yake buƙatar Allah ta'ala ya sauwaka masa, ya tallafa masa, ya rahamshe shi, ya taimaka masa ya samu lafiya. Haka ga lokaci ne da ya kamata ya kowane lokaci kusantuwa zuwa ga Allah. Sannan na biyu, in rashin lafiya ce mai tsanani ana tunanin mutuwa yau ko gobe, kaga bai kamata ce an yi sakaci da addini da ibada a irin wannan lokaci ba. Wannan lokaci ya kamata mai mara lafiya ya ƙara matsawa kusa da Ubangijinsa. Don haka waɗanda suke jiya marasa lafiya ya kamata su kula da wannan. Haka nan likitocin musulmi da nurse musulmi su ma su rika bi gurasu marasa lafiya suna tunatar da su. Yana daga cikin abin da ma yake taimakawa mai lafiya marar lafiya ya samu sauki, wato ƙara haɗa shi da Ubangiji, ƙara ƙulla alaƙarsa da Ubangijinsa. Wannan hatta waɗanda ba musulmi ba su kansu kwanaki can sun fitar da wani bincike da suka yi, suka ce marasa lafiyan da suke da alaƙa da Ubangiji, waɗanda suke yawan tuna Allah, suke yawan abin nan, sun fi saurin samun lafiya sama da waɗanda ba su da wannan. Wanda hatta wannan a Burtaniya aka yi wannan binciken, tare da cewa mu da ma musulmi mun san wannan, duk sanda kake cikin matsuwa Allah shi ne mai yaye maka matsuwa. Man yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su, Ubangiji shi yake yaye wannan. Saboda haka kullum bawa a gurin Ubangijinsa yake nema, don haka duk sanda ya shiga matsatsi babu wani wanda zai roƙa ya yaye mishi wannan damuwa sai Allah din. Kuma Allah ta'ala yana jin kiran wanda duk ya kirawo shi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dole zai kirawo ubangiji ubangiji Allah yana ansa kiransa. Saboda haka ya kamata marasa lafiya su san wannan, masu jinya marasa lafiya su san wannan, likitoci da ma'aikata jiya nas su ma su san wannan, su taimakawa ƴan uwansu da suke kan gadan abin nan, su yadda suka san cewa in lokacin shan magani yayi ko allura yayi, likita zai zo ko nas zai zo a ga an yi wannan an allura din ko an bashi maganin ya sha. To a sani haka nan shi ma wannan ita ma wannan ibada take, inna salata kanat ala mu'mina kitaban mawquta. Saboda haka sai a riga zagayawa ana gaya musu cewa su daure su yi sallah a cikin yanayin da suke iya yin sallah a cikinsa, ko da kuwa mara lafiya ba zai iya dahara ba. Misali a ce tana yin fitsari ko bahaya yana fita daga cikinsa, in ba zai iya kawarwa ba ya yi sallar a cikin wannan yanayi, ita sallah ba a barinta. Wannan shi ne ya kamata a san wannan. Idan mutum ya barta da jahilci, yana zaton cewa ai zai iya barinta in ya gama ya rama, to wannan ya bar sallah cikin jahilci a lokacin da ya kamata ya yi ta, bai yi ta ba. Saboda haka sai ya ta istighfari, ya nemi Allah ya fi masa, ya yawaita nafilfilu, watakila su zama masa cike gurbi na abin da ya bari na farilla a duniya.
Na tambaya ta gaba ta fito daga KM Gigini, yace malam wannan addu'a ta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, shin ita ma ta cikin istighfari?
Addu'a ce ta neman afuwa, ce Allahumma innaka afuwun, ya Allah kai mai afuwa ne, tuhibbul afwa kuma kana son afuwa, fa'fu anni kai min afuwa. Lokacin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi maiki sallallahu alaihi wasallam cewa in ta ga lailatul qadri me za ta ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ce kici Allahumma inni annaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah kai mai afuwa ne, mai rangwame ne, mai yafiya ne, kana son kuma yafiya, dan haka dan an nima a yafe mu. Saboda haka neman afuwa, neman istighfar, neman gafara. Gafara abinda ake nufi da gafara shine sitirce zunubi, wato Allah ya maka sitira ranar gobe kiyama, ya lilliba zunubinka, kada ya nuna ka a gaban halittu, kada tona ma asiri, kuma ya yafe maka, shine ake nufi da neman gafara. To haka shi ma ita ma afuwa haka take.
Na'am, sai tambayar Kamilu Garba yace malam ayi min bayani akan wai wani hadisi da yake cewa wai Allah zai bawa mai yawan zikiri abinda bai bawa mai yawan addu'a ba.
Wannan hadisin Tirmidhi ne rawaito shi, yana cikin sunan Tirmidhi. Akwai ruwaya, akwai wata ruwaya a cikin Tarihul Kabir na Bukhari da Shahul Iman na Baihaqi, amma ruwayoyin duk ba su inganta ba, ruwayoyi ne dhaifai wanda ba su inganta ba. Hadisin yana cewa man shagalahu zikri aw man shagalahu alquran aw zikri am mas'alati a'taytuhu afdal ma a'tiya as-sa'ilin, wanda duk qur'ani, karatun qur'ani ko ambato na ya shagaltar da shi gabarin roƙona, wato har ma ba ya samun yin addu'a sai dai tasbihi sai zikri. To hadisin yace a'taytuhu, Allah yace zan bashi afdal ma a'tis-sa'ili, zan bashi mafi daraja, mafi tsadar abin da nake bawa masu roƙo. Wannan hadisin Atiyya ne, Atiyya ibn Sa'id al-Awfi an Abi Sa'id al-Khudri, wanda Atiyya yana daga cikin masu ruwayar da malamai suka raunana su, yana ruwaito hadisai wanda basu inganta ba, tadlisi da yake da shi, ga rauni da yake da shi, abubuwa da yawa aka jefe shi da shi. Saboda haka ruwayar sa bata inganta ba, wata ruwaya a cikin Tarihul Kabir wanda ita ma bata inganta ba. Saboda haka hadisi ne dhaifi.
Na'am. Sai tambayar Ahmad Burumburum yace malam menene hukuncin zanen fulawa da mata suke yi a hannu da kafa?
Game da waccan tambayar ta baya, babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri da ambaton Allah da karatun Qur'ani, amma duk haka bai shagalta gabarin addu'a ba. Addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam cike suke da littafan sunna, addu'o'i da yayi daban-daban. Qur'ani ya koyar da mu addu'o'in annabawa daban-daban, annabi Ibrahim, annabi Nuhu, annabi Musa, annabi Ayyub, babu cikin su wanda ba a rubuta mana al-Qur'ani bai hikaito mana addu'o'in su ba. Wanda kuma ibn batun azzikiri da ambaton Allah ba wanda ya kai su. to kaga idan har su ba su shagala gabarin roƙon Allah ba, to kaga waye zai ce yana da abin da zai shagaltar da shi gabarin roƙon Allah. Allah ma in baka roƙon sa fushi yake da kai, kamar yadda muka faɗa a hadisi Ibnu Majah, hadisi ne Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amman lam yas'alillahi yaghdab alayhi, wanda baya roƙon Allah, Allah zai fushi da shi. Kaga addu'a da roƙon Allah ibada ce. In kai ka bautawa Allah, ka nuna kaskancinka gaba ga Ubangijinka, ka nuna rashin wadatuwa gaba wadatuwarka gabarin abinda Allah ta'ala yake da shi na rahamarsa na arzikinsa. Saboda haka babu maganar cewa akwai abin da zai shagaltar da kai gabarin roƙon Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah a munasabobi daban-daban, Allah ta'ala kuma ya karɓi addu'o'insa gurare daban-daban. Saboda haka kowa yana da abin koyi tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Haka kowa yana da abin koyi da zai ga Annabi tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka wannan hadisi bai inganta ba ta fuskar isnadi, haka nan ta fuskar matani ma munkar ne.
Na'am. Tambayar Ahmad Burumburum ta yace, malam menene hukuncin zanen fulawa da mata suke yi a hannu da kafa?
To idan dai ba jikin suka karta ba, suka yi suka sa wato ko allura ko ta aska, wato indai ba karta jikin akai ba, akai shewa a jikin, haka dai zane ne na lalle misali ko na biro ko na abu ba wani abu. Sannan kuma ba su zana wani abu mai rai ba, ba su zana wani abu mai rai, zana tsuntsu ko wata dabba, wannan haramun ne mutum ya yi zanen abin da yake da rai. Amma in har kawai fulawa ce za su yi da lalle ko da wata kala a jikinsu wanda kwana biyu zai goge, wannan ba laifi ba komai a ciki, yana cikin shirya, yana cikin ado da Allah ta'ala ya ce daman da irin wannan ado ya halicci mace. Afa man yurashu fil hilyati fa huwa fil qisar ghayru mubin, sawa kama ta daman cikin hilya a cikin ado da zina aka halicce su, aka yana daga cikin ado din.
Na'am. Sai tambayar Ahmad yace, malam menene matsayin jingina a musulunci?
Jingina wani abu ne da Allah ta'ala ya shar'anta, wanda duk suka yi cinikayya tsakaninsu ba a samu ko shaidu ba ko a cikin halin tafiya, ko kuma dai ɗaya-ɗaya yana so ya ga cewa ya riƙe wani abin da zai nutsu, to shike na sai a bada jingina. In kuntu ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda, in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata wa liyattaqillaha rabba. Wani ya ce in kuna cikin halin tafiya, bayan Allah ya ta'ala ya yi maganar rubuta bashi, sai ce in kuna cikin halin tafiya sannan ba ku samu wanda zai zauna ya rubuta muku bashin ba, farihanun maqbuda, to sai a bada jingina wanda shi wanda aka karɓi kayansa zai riƙe. In amina ba'dukum ba'dan, in sashin kuma ya yarda da sashi, akwai amincewa tsakaninku, bal yu'addi alladhi tumina amanatahu li taqillaha rabba, to anan ba sai an ce ga nemo jingina ba, shikenan a iya cinikin ba jingina ila iyaka wanda aka amincewa ya bayar da amanar da aka bashi, wato kada ya ci amana, kada ya cinye mutun dukiyarsa yana sani, ya ji tsoron Allah ubangijinsa, li taqillaha rabba, ya ji tsoron Allah ubangijinsa. Wannan shine abinda Allah ta'ala ya faɗa dangane da rahan, wato abin nan jingina. Haka jingina ba wai dole bace, Allah ta'ala ya shar'anta ta ko ya halatta ta idan akwai bukatar haka. In ba bukatar haka, akwai amincewa, shikenan sai a yi cinikin ba jingina ba rubutun ba, duk amincewa ce za ta sa a yi haka, ila iyaka dai shi wanda aka amincewa kuma ya yi kokari ya ga bai ci amana ba.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wadda ta fito daga awwal rijiyar lemo, ya ce mutumin da ya samu zaman tahiya tare da liman, shin idan ya tashi zai ci ko wani zai iya bin sa sallah? Ma'ana kamar bin masu buɗi kenan.
Ban san me yasa ya ce zaman tahiya ba, kuma me ya samu daga liman ai zama masu buɗi, ko raka'a ɗaya ya samu ko raka'a biyu ko tahiya, duk sunansa masu buɗi, an riga an tsere masa da wasu raka'o'i. Masbuki bin sa sallah ya halatta a bisa maganar da take mafi karfi, saboda masbuki lokacin da ya rabu da liman, to ya zama sallah shi yanzu shi kadai ne, kuma ya dawo shi kadai ne yanzu. wanda kuma duk sallarsa idan yayi shi kadai ta inganta, to limancin sa ya inganta. Tace ka'idar da aka sani a babul liqa'i babul imama babul limanci man sahha salatu sahhat imamatuhu, wanda idan yayi salla a karan kansa sallarsa daidai ce tayi, to ba abinda zai hana kuma yace kace in yayi ma wasu salla bata yi ba, sai idan ka samu nassin da yake nuna shi wannan kai yayi ma wasu salla. Misali ka ga mace ba za ta ja maza ba salla, wannan abu ne da aka sani ya gudana a aikace tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu matar da za ta yi wa abin nan. Kuma sannan a shari'a ta jinkirta sahun maza, mata can bayan maza, kaga ba zai yi kuma adare ita gaba ba ta zama lima. To amma in ba irin wannan ba, ka'ida wanda ya iya karatu, ya iya ruku, ya iya sujjada, ya iya komai da ake bukata, in ya yi sallarsa ba matsala, to ba matsala don ya ja mutane ya musu sallah. In aka ce shi makaruhi ne ya zama liman, to sai an ka dalilin karhantawar, sai an ka dalilin hanawar. Ba sallar shi ta yi ba ta yi, to shi kenan, me zai hana kuma yawan mutane sallah ta yi? A ka'ida waye ake ai limami ba nassin sa ake a ce ga wane da wane shi ne ya zai yi limanci ba. Magana ce ta wanda zai iya sallah ya ja mutane sallah, to shi wannan musuluki shi ma sallarsa ta yi, me zai hana ya ja mutane sallah? Saboda haka in an zo su tana cewa bai shiga da niyyar limanci ba, wasu suke cewa ai ba da niyyar limanci ya fara sallah ba, don haka bai kamata a bi shi sallah ba. Ba sharadi ba ne cewa in ka shiga sallah baka shiga sallah da niyyar limanci ba, cewa ba za ka iya haka. Niyyar tana iya canza ta koma ta limancin yayin da aka zo ana binka, kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah cikin dare, Abdullahi dan Abbas ya zo ya shiga ya kama sa, bai tashi da niyyar yayi wa Abdullahi dan Abbas limanci ba. Hadisin Abdullahi dan Abbas yake cikin sahihaini, hadisin kwanan sa a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Annabi ya tashi ya alwala ya karanta karshen suratul Ali Imran ayoyin karshe, inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wa an-nahari karshen sura, sannan ya je ya dauko wata abin nan da salka da take rataye alwala ya shiga ya fara sallah. Abdullahi dan Abbas ya tashi ya sadada ya irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ma ya zo ya koma har ya tsaya a hagun Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya jawo shaida da shi daman sa. To kaga lokacin da Annabi ke tsaya nan ba da niyyar limanci ya shiga ba, amma kuma ya halatta ya haka nan hadisin sa na sallar sa cikin dare da ya tashi yana yi a Ramadan. Sahabbai suka ji motsin sa suka zo suna bin sa, bai fita ya fara sallah da niyyar limanci ba, daga baya ne sahabbai suka ji sallah yake kuma suka bi shi. Saboda haka ba sharadi bane cewa sai an shiga da niyyar. Niyyar tana iya canzawa, kamar wanda aka jawo shi ne, kamar mamu da yake sallah a sa'abin nan yana sahu misali, sai alwalar liman ta warware, kaga zai jawo wani ya kammala sallar. To kaga wannan da zai kammala sallar ba da niyyar libanci ya fara sallar sa ba, amma kuma cikin sallah din wani abu ya faru har ya zama kuma shine limami. To wannan duk yana nan da yana da misalai da yawa a shari'a, saboda ka cewa ko ba da niyyar libanci ya fara sallar sa ba, don haka bai kamata a maida shi liman ba, sai idan ya fara sallar da niyyar limanci. Wannan maganar bata da karfi.
Na'am. Sai tambayar Usman yace malam shin ya halatta a sanya wa mutum suna Suhaira?
To in magana ya halatta ne ya halatta, amma maganar me ma'anarsa kuma yaya me yake nufi ko ban san wani yare bane, na san dai ba larabci bane wannan Suhaira, ba larabci bane, amma kuma a iya sawa mutum wanda yake zai sawa dan sa ba za a ce haramun bai yi idan ya sawa dan sa. Duk da dai mukan nana ta koda yaushe cewa a nemi suna mai asali na wani mutum bawan Allah da aka san cewa ya ba da gudunmawa a rayuwar musulmi domin a yi kyakkyawan fata ga shi wanda za a samu sunan ya koyi da wannan mai suna. Amma da wani zai ga ya sa ma ɗansa suna wanda shi ya zaɓa wa kansa matuƙar sunan nan ba yana ɗauke da wata mummunar ma'ana ba, to ba a hana shi ya sa wa ɗansa wannan suna ɗin.
Na'am. Sai tambayar Fatuhu Indabawa yace shin akwai abin da ake faɗa a yayin da ake tayar da imama?
Babu wani nassi sahihi da ya tabbata na ga abin da mai sauraron ikama zai faɗa. Akwai hadisi a cikin Tirmidhi, hadisin Abu Umama, na cewa idan aka ji mai ikama a ce aqama ya ci karqamata sala a ce aqama Allahu wa dama wannan hadisin shi ma dhaifi ne hadisin bai inganta ba saboda ka al'aslu shine idan ba a ruwaito wani abu da aka ce a fada ba to ba abin da kina ake fada saboda ka sai ka saurari mai ikama ya gama liman ya tada sallah shi kina yi sallah in ka ce a fadi wani abu to yana bukatar ka kawo inda aka ce a fadi wani abu a gurin wa hadisi ne guda ɗaya wanda kuma hadisi ne mai rauni
sai kuma tambayar Salisu Adam yace malam menene asali idan mutum ya gama tahiyya da salati da addu'a sai ya daga hannu ya buga a cinyarsa
wannan bai da asali a musulunci wanda ka gado yana wannan to wata zamaniyar mazhaba ce yake bi ba mazhaba ta musulunci ba duk mazahibin nan hudu ba wacce ta ce ai haka an gama tahiyya abinda ake fita sallah da shi shine sallama ana nuni lokacin da ake tahiyya ana nuni da dan yatsa manuniya ai tahiyya a gama in an gama ka gama duk abinda za a gama to sallama ce kawai za a yi shine an fita daga sallah shine wa tahlilu hat taslim abinda annabi ya faɗa cewa abinda yake fita sallah da shi shine sallama saboda haka abinda za ka yi kawai sallama amma daga hannu a buga a cinya wannan karkatacciyar koyarwa ce ba ta musulunci ba wanda duk kaga yana haka sai mai nasiha ya daina in yace zai ci gaba to ka nemi ya kawo maka sahihin nassi da yace ai haka kuma ba zai samu ba
sai tambayar Abdulsalam mai tiri ikara yace malam yaya ake radin suna a sunnance
to wanda duk aka yi wa haihuwa ba shakka ni'ima ce ubangiji Allah ya yi masa kyauta da ita ya habu liman ya sha'u ina san wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima dan haka hiba ce haihuwa kyauta ce daga ubangiji rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun saboda haka ubangiji ya maka kyauta ce ta ni'ima farko abin da zaka yi shine ka gode masa kai wa Allah ta'ala godiya kamar yadda annabi Ibrahim ya alhamdulillah alladhi wahaba li 'ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi yusami'u du'a na gode wa Allah da ya bani duk da na girma ya min kyautar Isma'il da kuma Ishaq saboda ka farkon abinda mutum zai yi bayan an yi masa haihuwa shine gode wa Allah domin wata kyauta da Allah ta'ala ya yi masa da biyu abinda ake so shine ya kware zaba wa dan suna mai kyau a cikin sunaye waɗanda suke masu asali musamman sunayen annabawa sunayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen limaman shari'a sunayen salihan bayi domin dan shi ma ya tashi yana mai koyi da waɗannan mutane sannan yau musabihi rana ta bakwai a yi masa yanka akika idan namiji ne a yanka masa raguna biyu idan mace ce a yanka mata daya wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga Hassan da kuma Hussein lokacin da aka haife su ana sunna ce a yi aske masa kai wasu kuma a yi sadaka da gurgudan abin da yake nasu masa ba auna sai a auna gurgudan abin da yake so su na fidda sai a yi sadaka kamar yanzu ba wani abin da ake auna fidda da suma da sauran sai ka kinta ce abin da zaka iya bayarwa na sadaka sai ka bayar bayan an yi wa yaron aski akwai ruwayoyi da suka zo akan kiran sallah da ikama wanda dukkan su ruwayoyi ne da basu inganta ba ba kiran sallar bai inganta ba ikamar ma bata inganta ba kiran sallar hadisi ne ma maudu'i ikamar ita zo da hadisi wanda yake dhaifi wanda bai tabbata ba saboda haka kana iya masa addu'a kamar yanda duk wanda zaka sanar da shi amma kai huwa zai iya masa addu'a don haka wannan addu'a wani abu ne wanda ana yin shi ga wanda aka haifa aka yi ma haihuwa amma kiran sallah din wannan da ikama wannan hadisan da suka zo a babin suna da rauni aka yanka masa abin yankansa shikenan aka sa masa suna wannan shine abin da ake bukata, ba wani dogon abu bane, shine abin da ake kira hakika. Hakika ita yankan ma ne ake cewa hakika, abin da ake yankawa. Sharaddansa yawanci ana fada sharaddan da ake fada a dabbar layya, dabbar ta zama mai lafiya ce, ba mai kauniya ba, ba gurguwa ba, ba ramammiya ba, wato dai ana son a samu dabba kosasshiya lafiyayya a yi masa abin nan. In an samu ai, in ba a samu ba shikenan za a iya samu sa suna, koda ba a samu dabbar ba, koda ba a samu halin yanka dabbar ba, za a iya samu sa suna haka.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan rana, don haka madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo, da kuma wanda ya tace mana murya, wato Bashir Sarki Abdulkadir, kada dai a manta za a iya samun mu akan lambar waya kamar haka domin aiko da sakonni, wato 0800 578 9874. Za kuma iya aiko mana da tambayoyi ta shafin mu na zumunta, wato Facebook. Za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo, wato www.rahamaradio.com. muna ƙara faɗakar da masu sauraro cewa a dinga kokarin aiko da tambayoyi waɗanda suke da ma'ana, waɗanda za a amfana da su. Sannan kuma muna ƙara tunasar da al'umma cewa ana aiko da sakonni ne, ba kira ta hanyar waya ba. Sannan kuma muna karɓar tambayoyi ne waɗanda aka turo. Idan mutum ya yi tambaya mai muhimmanci, to insha Allah za a amsa tambayarsa komai daɗewa, domin ana bin layi ne wanda ya riga aikowa akwai buƙatar a fara amsa tambayarsa. Don haka ni Shehu Bala Kabara nake cewa a huta lafiya.